نقل جدد الولياء فأنا سبحانه وتعالى يقدر من حقوة أولا قلينا قلباوة رمه قوم ملك قلباوة أجاها متسوقت تاريا ناجيريا يوم من شاهدود وتلقى المحرم إجرام الظن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da nawa ne ma nawa watan August 23 ga watan August miladiya ta Nabi Isa da Maryam kuma ne cewa shekara 2021 babban jigon abin da ya tara mu a wannan daki na Allah subhanahu wataala ine sauraron muhadara ko lecture ko nasiha wanda babban malami Sheikh Abdul Malik Muhammad Khalid Abdullah daga Niger zai gabata malam ba koyayye bane fitacce ne sananne ne musamman ga mutanen da suke bibiyar kafafen yada labarai ko kuma gidan radio wannan da ake kira line iska na birnin Kwani jamhuriyar Niger bare yana gabatar da karatu musamman lokutan baya kusan karfe 11 na dare zuwa 12 a gidan radio amfani din bambanta ba haka kuma a karamar hukumar mulkin Gillela Jizzat daga nan ka dauka kai cikin Niger har zuwa babban birnin Yamai malam sananne ne sani kwaya kwas a waɗannan wurare sai gashi Allah subhanahu wataala ya kaddare shi ta halartowa a wannan gari mai albarka domin gabatar da muhadara mai taken daur shababi fi nashril islami wa tahadiyatu lati tuwajibuha a zan so idan ya amfani da wannan dama in dan gabatar da dan takaitaccen tarihi dangane da rayuwar malam kamar yadda muka gabatar sunansa Sheikh Abdul Malik Muhammad Khalid Abu Bakar malam Abdul Malik haifafen garin birnin Kwani ne jihar Tawa jamhuriyar Niger anan ya soma karatunsa na farko primary school kenan ya kuma isa birnin Tawa yayin karatun shi na secondary kafin sannan kuma ya ziyarci Katsina lokacin mala yana dan matashi ko in ji ana cikin halin murtiya inda yayi hadda alqur'ani a wurin babban malamin mu Sheikh Yaqub Musa Hassan Katsina sauti sunna a makarantar sa da yake gidan Riyadul Qur'an a bai ga wannan kuma ya samu jarabawa ko sharakawa cikin jarabawa da yake yi domin tafiya hasashen waje domin karo ilimi ya samu nasarar tafiya ta Libya domin karatu digirin sa na farko kuma wancan lokacin malai yayi amfani da wannan dama yayi takhasus a kulliya guda biyu wanda irin wannan ba kafafa yake kwaruwa ba yake dalibi yayi takhasus a kulliya guda biyu domin duk da kulliyar wato taka wata karkata zuwa gare ta dar dar kake yi Allah ya sa ni ka samu tsira amma cikin iyawa Allah tsira malam yayi takhasus a kulliyatul lugha wa dirasatil islamiyya da kuma kulliyatul qira'a wal ulumul qur'an kuma ya fita daga babban sakamako cikin dukkan kulliyoyin gidaje baya ga wannan ya samu tafiya kasar Saudiya a Rabitatul Islami inda can ma yayi sana tamhidiyya wanda ya kamata a ce an kammala kuma bisa wasu uzurra ya sake dawowa gida a jami'at Mahmud Kat Al-Alamiya ya sake wata shekara guda ita ma tamhidiyya baya ga wannan malam bai tsaya ba ya ci gaba da karatu a wurin malaman zauri musamman a garin Kwani da ma a garin Gillela har yanzu ne malam yana nan ana aikin da'awa ba dare ba rana a cikin birnin Kornita a cikin birnin Yamai a inda yake zaune a yanzu da iyalin shi a wannan gida malam akwai abin mamaki cikin rayuwa ce musamman dangane da mu game a shekarun baya dalibin mu ne amma kuma yanzu ya waye gari malamin wannan magana ina hudunta da gaske wallahi a da kan dalibin mu ne ke yake ja muna baki muna fassarawa yanzu kuma malamin mu ne ba wai na jan baki ba a'a bakin ma yake koya muna kuma ya koya muna fassara wannan falalaci ta ubangiji yana yin ta ga wanda ya ga dama mu ma din wanda aka ba mu bamulina ba Allah ya kara masa albarka shi ko wanda yake da ita Allah ya kara mai wani yana sifanta malam abdul malik yake cewa shi malam abdul malik kowa yana zuwa jami'a yana karatu shi ko da ya zo ya yake allo da karatu cikin mota sai aka bashi mukulli aka ce kawai ya juyo zaka sai juyo da karatu wannan insha Allah ku da kanku za ku fahimci wa hakan idan malam ya fara gabatar da wannan muhawara wanda muke fatan ta kasance qayyima insha Allah a kamar yadda muka ambata muku maudu'in da za a tattauna shine dawr shababi fi nashr al-islami wa tahadiyat allati tuwajihuha wato rawatin kamata a ce samari sun taka wajen yada addinin musulunci da kuma irin kalubale na rayuwa wadanda ya kamata samarin musu san wato sun tunkaro musu da kuma yadda za su magance wadannan kalubale wannan maudu'i alal hakika yana da dimbin muhimmanci domin dukkan abin da yake da alaka da matasa to fa ba karamin kungwani domin zamantakewa matasa su kashe biyu bangaren dattawa da bangaren matasa kuma ba wata zamantakewa da za ta ci gaba face sai ta samu haɗin kai na waɗannan bangarori guda dattawa dai su suke shiryawa su yi jagoranci saboda abin da suke da shi na gogayya da rayuwa an gajiya an gayyau za ka sun san inda ake bi ta kulle sun kuma san in an kabi wata din ba za ta kulle ba shi ko samari ko matashi yana da zahin kai da kuma jini a jika don haka da an ce a zabura a yi sai zabura to idan aka samu hadaka tsakanin waɗancan da waɗannan sai ga abu mai kyau dukkan da'awar da aka bari ko tahiyyar da aka bari hannun dattawa kadai mutuwa za ta yi kuma dukkan tahiyyar da aka bari hannun samari kadai ba za ta yi kyau ba shi yasa kowane lokaci samari suna buƙatar shiryawa da taujihi daga bangaren magabata kuma musamman magabatan nan waɗanda sun ka fahimci menene addini dada su suka zo suka faɗi da kansu ko kuma a'a an nakalto daga abin da sun ka rubuta ko kuma daga abin da sun ka gabata to wannan shi ne za mu ji yanzu insha Allah daga bakin malam da aka yi na amfani da wannan dama a wato ina mai gayyata malam Abdul Malik Hamis Abubakar domin ya zo ya gabatar muna abin da Allah ya saukake muna roƙon Allah ya malam gamda fatar musa abinda ya faɗa muna ya zamanto abu ne mai tasiri cikin zukatanmu da kuma taimake mu wajen aiki da za a da abin da za mu ji Allah ya kaddare haka akramaka Allahu tafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, mutanen wannan gari mai albarka na Gwadabawa a jihar Sokoto, jiha mai albarka a wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Bayan haka, ni ƙaramin ɗalibi ne, ɗalibi kuma mai neman ilimi, mai gabatar da kuma na shi darasi gurgudun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi don saboda ci gaban al'umma ta musulmai gaba ɗaya da duniya ma gaba ɗaya. A haƙiƙa, jihar Sokoto ba a yi mata zancen karatu da ilimi, domin gidan ilimi ne. To za mu zo dai ne mu kawo tamu gudunmuwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aikinmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, haƙiƙa an ba ni mawdu'i mai faɗi ƙwarai da gaske, domin in aka ce dauru shabab fi nashri islam, wato gudunmuwa wadda matasa za su kawo domin cigaban addinin musulunci ko don yada addinin musulunci, da kuma wasu tahaddiyat allati tuwajihuhum, da ƙalubale wanda yake fuskantar su. Ina gaya muku a wannan wurin da nake zaune ba karatu ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, ba biyar ba, wallahi muhadara dubu ba za su iya kare wannan karatun ba, saboda ƙalubalen yana da yawa, waɗanda kuma ya kamata mu yi koyi da su suna da yawa. Matasan da suka yi musulunci aiki tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa wannan lokacin, guda ɗaya in muka ɗauka ya tunye lokacin mu. Ina ga sahabbai matasa, ina ga tabi'ina, ina ga tabi'in tabi'ina, ina ga sauran malaman da suka yi musulunci hidima har zuwa yau. Misali guda ya sai ɗauki wannan karatu, abu na farko kenan. Abu na biyu, a wannan zamanin da muke ciki, lokacin da al'ummar musulmi take cikin rauni a fagen siyasa, a fagen tattalin arziki, a fagen wayewa, a fagen tsaro, a fagen abin da ya shafi fanni na shari'a, a fagen zamantakewa, a fagen ilimi, a fagen karantarwa, abubuwan suna da yawa, a fagen tarbiyya. To kun ga wannan mawdu'i ba mawdu'i bane da za a ce a zo cikin ɗan lokaci kaɗan an yi an ƙare. Mawdu'i wanda yana buƙatar na ɗan ba da alƙalumma ne waɗanda za su buɗe ƙwaƙwalwa ga 'yan uwa saboda fahimtar irin faɗin da wannan darasin yake ɗauke da shi. Amma Larabawa suna da wani masal ko karin magana da suke cewa mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko kullu, duk abinda ba za a same shi duka ba to bai dace a bar shi, a bar mafi yawancinsa ba. Sai wadansu malamai suka ce bai dace a ce mala yudraku kulluhu ba, la yutraku julluhu, a ce mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, duk abinda ba a samu duka to bai dace a bar shi duka ba, domin an ce mafi yawanci shi alkhairi ko kaɗan ne ana da buƙatarsa. Allah ya taimake mu. Daur yana nufin asalinsa kalma ce da take nuna juyawar abu. Dara ya duru, yana kewayawa. To manan sai aka yi amfani da shi da ma'ana ta nuna rawar da matasa za su taka. Kenan ta fita daga asalin abin da muka sani, saboda abin da yake jujjuyawa yau da gobe yana nuna abin nan yana dare kuma yana ci gaba. Ash-shabab kalima ce ta jam'in ash-shab, shine matashi, wanda asalin wannan kalima fi'ili ne wannan yana siga guda biyu. In an ce shabba ya tasa, ko kuma shabba ya hasa wuta, saboda al'ada ce ta wuta za ta tashi. Shabba yashibbu shababan wato washabiban washububan asalin ta a larabci kenan asalin ashab ismul fa'il ne wanda ya taso kamar yadda wuta take tashi rigirgi at-tahaddiyat jam'i ne ta at-tahaddi kalubale ita ko rayuwa gishirin tafiyar ta shine kalubale mutumin da bai da kalubale mai yawa a rayuwa ba zai samu ci gaba ba to allati tuwajihu wanda take yin gaba da gaba da su domin alwajhu shine fuska wajaha kuma an yi gaba da gaba to dan haka wannan mawdu'i zamu kasa shi kamar haka abinda zai iya fusamuwa na farko muna son mu san muhimmancin kuruciya abu na farko kenan abu na biyu bayan mun san muhimmancin kuruciya kalubale shi ya kamata a fara da shi waɗanda duniyar yau ta fi fuskantar musulmi a duk inda suke ko a Niger ne ko a Nigeria ne ko a Saudiya ne ko a ina suka kasance sannan kuma hanyoyin da ake bi wajen ruguza al'umma ta musulmai kala biyu ne abin da ya shafi tunaninsu da aqidarsu da abin da ya shafi jikinsu wanda suke rayuwa domin dan adam Allah ya halitta masa jiki kuma ya halitta masa ruhi na uku za mu yi ishara zuwa ga fannoni daban-daban ko da misallai guda-guda muka bayar saboda abin ya zamanto tare da mu a ƙarshe kuma sai mu bayyana waɗansu abubuwa masu muhimmanci yadda za matasa za su iya gudanar da aikinsu cikin nasara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala malam dawuda ya yi kalimomi mukhtasara kalimomi ne takaitattu amma sun shafi wannan mawdu'i domin matasa sai tare da tsofaffi ko tsohi za su tafiya saboda kowanne yana da nashi gudunmawa wanda zai kawo to ai karatu ya kare karatu ya kare yayi ikhtisarin mawdu'i gaba daya saboda masani zai yi magana kalima biyu amma za ta kumshi littafai a kama rubutawa sai azumi abu na farko muhimmancin rayuwar matasa malamai ilimin kimiyya ta tarbiyya ta dan adam sun kasa halin dan adam gida uku na farko yaro karami daga lokacin da yake jinjiri har lokacin da zai tasa ya kai lokacin kuruciya yana da wata dabi'a da wani hali wanda yake tare da shi na biyu daga lokacin da ya balaga har lokacin da zai kai shekara 40 halin kuruciya yana tare da shi na gaba daga lokacin da ya kai shekara 40 zuwa abin da ya saba yana da wani hali tare da shi sai hali na ƙarshe wanda ya kai inda da yawa daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za su ga wannan lokaci ba shine lokacin da girma ya kama ƙwarai da gaske ga dan adam القرآن مجانا الله شيء الله يأي إشارة ذوى غوانا استنباطي نيسوكي الله يأي أتكن سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله يأي الله الله الذي خلقكم شيني يحلتكم من ضعف دقروني in an tashi nuna rauni wajen fassara galibi sai a ce dan adam lokacin da aka haife shi yana kuka baya iya ba kansa abinci baya iya yi ma kansa wanka baya iya kula da kansa sai an kula da shi daga lokacin da yake karami har zuwa lokacin da ya kama tasawa to amma sai mu manta da rauni kala biyu ne akwai rauni na jiki akwai rauni na kwakwalwa al-durful hissi wa durful ma'anawi dan adam ko da ya kai inda zai iya cin abinci zai iya yin wanka nan ya fara raguwa da rauni na jiki amma yana tare da rauni na kwakwalwa shi yasa wannan marhala gabbai na dan adam suna gaban hankalin shi yanzu kuna gani a gida idan muna da yuka ko muna da reza ko wayar wuta duk abin da yake da hatsari sai a ce a jaye shi daga hanya ta yara bal ma turawa idan ka je kasai magani a chemist idan kana karantawa za a ce maka kada ka bar shi hanyar da yara suke iya ganin shi su dauka saboda a wannan lokaci gaba ta dan adam tana rigayar hankalinsa tunani yaro da ya ga wayar wuta sai ce bare ji ya kama ko yayi wasa da ita da ya ga yuka sai ya dauka ya ce wasa da ita da ya ga wuta sai ya ji ce ya taba hammalan bahaushe ya ce yaro bai san wuta ba sai ya dafa meye dalili a wannan lokacin bai da tunanin ya tsaya yayi tunani ne zai aikata abinda yake gani kawai ga abinda nake son na aikata bari na je na aikata ba tare da kallon sakamakon me zai biyo baya ba dafu kenan rauni na jiki da rauni na kwakwalwa to lokacin da yaro ya kai marhala ta balaga saurayi ne ko mace ce budurwa to wannan lokacin da hankalinsa da kuma gabbansa tare suke tafiya shi yasa Allah ce thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sai aka sanya masa karfi gabban sun kai inda sun kama karfin su hankalin ya kai inda daidai da gabban yake tafiya shi yasa a wannan lokaci za ku ga aikin sa yana tare da gabbansa tunaninsa yana tare da gabbansa idan yanzu kawai kwakwalwarsa ta nuna masa yayi gudu bai tambaye kowa saboda da hankalin da kwakwalwarsa take tafiya sai ga yana gudu meye dalili kawai haka abin yanzu masa mace budurwa ba ta son zama a cikin gida me yasa saboda kawai kwakwalwarsa ta ce mata je ki yawo ta cikin gari za ta je ta yawo ta kawai haka take ganin shi ne abin da ya dace to shi yasa wannan lokacin yake da hatsari ga dan adam kwarai da gaske zai iya aikata abubuwa na asha waɗanda daga baya zai dawo ya nadama a kansu shi yasa wannan lokacin yana buƙatar saiti to amma wani irin saiti idan yaro yana ƙarami mahaifinshi za ta iya hana shi mahaifinshi zai iya hana shi lokacin da yake ƙarami zuwa shekara bakwai yana buƙatar tausayi shi yasa sai aka bar shi a hannun mahaifiya uwa lokacin da kai shekara bakwai to daga wannan lokaci dauri na uwa ya kamata ya dan ja da baya saboda yana buƙatar tsanani shi yasa sai Allah ya ba uwa tausayi sai ya ba uba hankali saboda daga lokacin da yake yaro karami yana buƙatar nono yana buƙatar wanka yana buƙatar mi duk wannan lokaci tausayi ya dace da shi lokacin da kai shekara bakwai to tausayin bai amfanin sa sosai sai dauri na mahaifi ya zo je kai kaza yi sallah shi yasa shari'a ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi na Abu Dawud da sauran littafai yace murru abna'akum bis-salati li sab'i ku umurce su da sallah suna da shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 ku buge su idan ku yi sallah bai idan suka kai shekara 10 dan ana nuna maka cewa wannan lokacin nan ne kake da karfin da zaka iya lankwasa su kamar yadda aka ce icce tun shi na danye ake lankwasa shi idan ya bushe sai a karya to lokacin da ya kai balaga karfi baya yi saboda ya kai inda shi ita mahaifiya dama tausayinta ne bai amfani mahaifi karfinsa baya amfani saboda kashi ba zai yi ba to wannan lokaci sai ana buƙatar saiti na hankali saboda ƙarfin kwakwalwar da ƙarfin gabban tare suke tafiya to idan baka fahimci haka ba to sai ka samu matsala ɗanka idan yana matashi ya kama girma bugu bai yi amma me yake amfaninsa jan hankali ƴarka idan ta fara girma bugu shi kadai baya yi jan hankali to lokacin da dan adam ya kai shekara 40 to sai kuma hankalinsa ya koma yana gabatar gabbansa wannan kuma muna magana a galibin mutane ba duk mutane ba saboda wani zaka ga yana da shekaru 15 amma hankalinsa ya girma kwarai da gaske wannan ba akan su muke magana ba domin al-hukmu 'ala al-ghalib ana magana ne akan mafi yawanci shi yasa kuke ganin annabawa mafi yawa daga cikin su wani lokaci ake musu wahayi bayan shekara 40 saboda sun kai inda za su iya fahimtar yadda rayuwa take tafiya sun samu khibra experience the English na tafiyar rayuwa sai ga wahayi ya zo sai su san yadda za su tafiyar da wahayi to ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا bayan wannan kuma sai rauni ya fara zuwa shi yasa da dan adam da daula kamar yadda ibnu khaldun a cikin wato muqaddima ta shi ne yake fada shi dan adam da daula kamar abu guda ne yadda dan adam yake tasowa yana karami ya fara girma har ya kai karfin sa ya girma ya yi ƙasa haka daula take za ta fara karama ta girma ta yi karfi ta yi ƙasa yau babban misali muna cikin daular Usmaniya wannan daula da babu ta ta zo ta kama ta girma ta yi jihadi daga baya kuma ta yi ƙasa sai dai a rike tarihin ta yanzu to abinda muke son mu fahimta anan lokacin da kuma girma ya kama to sai dan adam da hankalinsa da gabansa duka su fara yi in ya fara girma kwarai sai kaga yayi ƙasa shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa minkum man yuraddu ila afdali al'umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a sai kaga dan adam ya girma ya kai inda bai san komai ba ya koma irin yadda ya taso bal ma zaka ce wani ya tsufan da bai iya kanka shi toilet sai an kai shi wani ba zai yi tsufan da sai ya yi tashi ba zai iya wankewa ba sai an wanke masa to wannan lokacin kuma shi yasa dan adam da ya fara girma ya fara kai shekara 60 sai ku ga baya son abokantaka da matashi sai da yaro karami shi yasa kuke ganin da kaka da jika tasu tafi tafiya daya domin me domin akwai inda suka yi kamanceceniya da shi da matashi ba da yake ba sai ku ga yana son jikokinsa yana wasa da su saboda irin raunin da suke da shi na hankali shi ma ya fara kama shi irin yadda rayuwar duniya ba ta dame shi ba da ya ci abinci mai damu da rigar da zai sa ba yanzu yaro karami ba ruwan shi da rigar da zai sa ba abinci ma da ya zo ya ci sai bacci to lokacin da girma ya fara kama dan adam riga ba ta dame shi ba abinci bai dame shi ba wa yake son mota mai kyau wa yake son gida mai kyau wa yake son haya gaga da rigima da hayaniya shine matashi to anan za mu fahimci muhimmancin rayuwar matasa to matasa su suna tsakatsakiya su ne manyan gobe kuma su ne za su tarbiyyantar da waɗanda za su taso kenan su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma shi yasa ake ƙoƙari a ga wanda za a ruguza al'umma ta ruguje shi ne matashi domin tsofaffi za su tafi idan aka rusa matashi wato gaba ta gobe kenan an rusa matasan da za su taso baya wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau to anan sai mu je ya ake yi a rusa matasa ya ake yi a ɓata tunanin matasa ya ake yi a ɓata mustaqbal future na matasa shi ne kamata mu karanta waɗannan ababen guda uku da kuma guda hudu sai mu ci gaba da karatunmu na farko turawa sun zo sun same mu sun yi mana mulkin mallaka sun kamu na yarensu sun kamu na aƙidarsu sun kamu na al'adodinsu suna son mu yi amfani da su to amma bayan ƙarin mulkin mallaka musamman Faransa da ƙasar Ingila su suka samu wurare masu yawa a duniya to sai suka je suka yi wani taro sai suka gano wata matsala wace matsala ce suka gano ita ce cewa duk inda suka fuskanci ƙalubale to akwai musulunci a wurin duk inda ba su samu ƙalubale mai yawa ba babu musulunci a wurin zan ba ku misali wanda za mu gane Faransa ta yi ma ƙasashen Afirka ta yamma mulkin mallaka daga ciki akwai Niger, akwai kasar Benin, akwai kasar Burkina Faso, akwai kasar Gabon, akwai kasar Togo. Har yanzu a kasar Niger Faransanci ba a iya shi da kyau ba, hatta da ɗan boko na waɗanda suke sun karanta bokon ba su iya Faransanci da kyau ba irin yadda ya kamata. Amma yanzu idan ka je kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, hatta da tsoho wanda bai taba zuwa boko ba sai ka iske shi yana shan giya kuma yana Faransanci. Idan ka je a kasar Benin ko Benin, za ka iske tsoho mai shekara 60 yana shan giya kuma ya iya Faransanci kuma bai taba zuwa boko ba. Menene sirrin da yasa suka kasa samun cin nasara sai suka gane addinin Musulunci? Bari mu ba da misali guda kuma a Najeriya. Najeriya kasa ce sun iske ta tana da yanki guda biyu, kudu arewa. Yanzu idan ka je kudu, hatta da mutumin da bai taba zuwa boko ba, za ka iske tsoho mai shekara 60, 70, 80 yana shan giya kuma ya iya yaren Turanci, abin da suke kira broken. Amma a arewa dan boko, tataccen dan boko wanda ya yi bokon, sai ka iske Turanci in ba wurin aiki ba bai damu da Turanci ba. Me ye sirrin? Musulunci. To me yasa? Saboda su waɗancan an iske su arna, galibin su ba su da addini, sai Kiristanci ya zamanto wani addini ne, domin su ba su da addini arna ne, sai aka kawo musu wani addini wanda yake an cakuɗa shi, dama asalinsa addinin Allah ne. Domin Kiristanci asalinsa Musulunci ne, Yahudanci asalinsa addinin Musulunci ne, amma wasu ababe aka sa a ciki sai suka gurɓatar da addini. At-Taura maganar Allah ce, Injila maganar Allah ce, amma an garwaya su da waɗansu ababe waɗanda ba maganar Allah ba. Shi yasa ku sani cewa babu wani addini sunansa Kiristanci, babu wani addini sunansa Yahudanci a duniya. A'a, tun daga Annabi Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, addinin Musulunci ne. Shari'a ce take bambanta, amma addinin guda ne. Mu fahimci wannan da kyau. Bari mu ba da dalilai, saboda irin waɗanda afkar wani lokaci suna buƙatar ayoyi, ba ma hadisi ba, saboda wani bai ma yadda da hadisi ba. Annabi Nuhu musulmi ne, ni ad-dalili aya ta Al-Qur'ani, suratu Yunus, Allah subhanahu wata'ala yace wa tulu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa 'ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaa'akum ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. النبي نوح كينا طب سيبو جنسوا قبع النبي إبراهيم مسلمين التي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النبي يعقوب ده انسى مسلمين. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. النبي يوسف مسلمين يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي سليمان مسلمين بلقيس تتم مسلم تتي ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Ashe babu wani annabi da ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba. Kiristanci kago shi aka yi, Yahudanci kago shi aka yi. To tunda sun fahimci musulunci shi ne kalubale a gare su, to kenan dole za su mayar da hankalinsu ga addinin nan za su mayar da hankalinsu ga matasan musulmai. Sun zo sun iske mu da masarautu, sun iske mu da littattafai. Zan ba ku misali tun da muna a Najeriya. Da suka zo, sai suka sace littattafan magabata. Sai suka je da su, domin in an raba ka da tarihinka, to an kware ka kwarai da gaske. A yanzu nan manya-manyan littattafai daura da suka ɗauke daga Sokoto suna a ina? Suna Ingila, a wata jami'a da ake kira University ta Oxford. Zaman da ake a yanzu nan akwai wani littafi wanda ɗan Shehu Uthman bin Fodiyo rahmatullahi alaihim ajma'in, ana kiransa Muhammadu Bello, ya rubuta, shine Infaqul Maisur fi tarihi biladi Tukrur. An yi neman littafin nan cikakke a Najeriya kam, sai aka rasa. Akwai littafin, amma wannan da wancan, wannan da wancan, wannan da wancan, littafin cikakke aka nema aka rasa. Ko da aka je a Ingila sai ga littafin, sai da wani profesa na kasar Ingila ya ba da dama, sannan aka samu littafin cikakke aka rubuta shi. Yanzu haka ina da ɗaya a hannuna. A London aka ba da izinin da za a buga tarihin musulunci na Sokoto, littafin sun tafi da shi. To daga nan za ku iya fahimtar ƙalubale wanda ƙasashen musulmai suke fuskanta. To sai suka ce ya za su yi. Sai suka ce yanzu yadda za a yi, da aka haɗa Kudu da Arewa da rarrabe suke, sai aka mayar da su ƙasa ɗaya. To a yanka mata wane ne nasu? Shine wanda a Kirista, tunda ya fi kusa bisa ga musulmai. To sai suka ce a san matakin da za a ɗauka, a ruguza duk wanda ke da ta cewa a ƙasar musulmai saboda su samu shiga. Hanyoyin da suka bi suna da yawa, kuma wannan bai tsaya ga ƙasar Najeriya da Nijar ba. Bari zan ba ku waɗansu misalai don ku fahimta. Akwai wani babban firaminista na ƙasar Ingila wanda ya tun wancan lokaci, ana kiransa William Gladstone. Gladstone sun yi tunanin yadda musulunci ya rinjaye su, sai suka ce to ya kamata a yi. Suka tattara masana, ba irin mu bane, su ba su aiki da ka, bindiga ba su zuwa inda ilimi yake zuwa, kudi ba su zuwa inda ilimi yake zuwa. Duk abin da ake yi don kudi wata rana yankewa zai yi, duk abin da ake yi saboda makami wata rana yankewa zai yi. Ga America ta shiga da makamanta a Afghanistan, yanzu kuma ta fita. Amma abin da yake ilimi ne, aqida ne, to shi ne ke tasiri har abada. Manya-manyan masana suka ba su tsarin da za a ruguza musulunci a duniya, saboda Ingila ita tafi ko ina mallaka a duniya, ana kiran ta kowar duniya. Sai suka ce karfin musulunci cikin abu biyu yake. Na farko shine Alkur'ani, na biyu shine aikin hajji. To da aka ba da shawarori, masu ba da tarihi suke cewa sai aka samu wani daga cikinsu ya ce musu duk shawarorin da kuka bayar ba su da tasiri, kuma suna da hatsari kwarai da gaske. Shi ne cewa idan kuka yaƙi musulunci da sunan musulunci, kun tayar da su daga bacci. Ya ce wallahi har da ɗan ƙwaya na musulmi in yaji za a yaƙi musulunci, wallahi zai yaƙi. Ya ce amma yadda za ku yi shi ne ku ɗauki hanya guda biyu. Kun yi kaɗan kurba su da Alƙur'ani, don saboda hatta da mafi yawancin da suka da ce Alƙur'anin ba Larabawa ba ne, kuma duk harafin da aka canza sun sani. Ya ce amma hanyar da za a bi a bar Alƙur'ani a hannunsu, amma a maida shi kamar fura wanda yake an sa mata ruwa ta koma ruwan fari ko tsararauka, ban sani kuna san tsararauka. To ya za a yi? Sai suka hidda khutta, tsari wanda za a bi. Shi ne cewa ya ce a buga Alƙur'ani. A zahiri suna ganin mun yi musu alkhairi, amma mu akwai abin da muke so mu kai gare shi. za a buga alqur'ani idan aka buga alqur'ani ga alqur'ani a masallatai ga alqur'ani a ina ga alqur'ani na aljihu har ya kai yanzu da na'urori na zamani suka zo aka ci gaba da ƙara wannan alqur'ani ya zamanto a cikin sanda alhamdulillah mu musulmi mun tabbatar da cewa mu tunda mun yi imani da yada alqur'ani abu ne mai kyau amma su ta su niyyar ba haka bane shine sai qur'ani ya zanta tare da mu amma bai da tasiri bari ba da misali da alqur'ani dakin da yake muna da qur'ani dan zariya muna da qur'ani dan tunas ko ya san da wannan dakin da alqur'ani shike ciki a da ba a bari ya rasu shiga wannan daki haka ne ko ba haka ba za a sa qur'ani cikin gahunka idan za a shiga wannan daki a dauko alqur'ani sai an yi wanka sai an yi alwala sai an sa fararen kaya idan za a dauko alqur'ani hannu yana bakarkata a dauko a karanta yanzu da aka yi qur'ani da aljihu har ta kai yanzu an yi qur'ani cikin salula mutum na da alqur'ani cikin aljihu zai yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya yanzu a salulin ne mutum na da alqur'ani ya danna kuma ya shiga cikin WhatsApp da internet ya kallon bada da harkoki na shashanci in ya kare kuma ya dawo idan da alqur'ani sun hade wuri guda ba ka iya dauka alqur'ani ka jefar da shi haka ko yana yiwa to amma yanzu sanuka ka wanda Allah alqur'ani da ka tawo bacci haka da kake to kun ga wannan haiba da alqur'ani yake da ita a cikin zukata sun fitar da ita wannan dai kenan na biyu sai suka zo ga aikin hajji aikin hajji can ne taro duk duniya babu irinsa can ne musulmai suke taruwa akwai tattalin arziki ana musanya ta kasuwanci akwai malaman duniya za su haɗe a can su tattauna kan wasu matsaloli masu kuɗin duniya na musulmai za su iya haduwa can su taimaka ma juna su kulla kasuwanci za a samu wayewa sojojin musulmai su haɗu a can su ba juna shawara 'yan kasuwa su haɗu malamai su haɗu to wannan idan suka koma sun ƙara taimaka ma musulunci a ƙasashensu gaba ɗaya to sai suka ce to yanzu a ƙirƙiro visa a alif da 1818 sai aka ƙirƙiro tsari na visa a duniya kuma musamman a ƙasar Saudiya me yasa suka yi haka saboda suna son su fiddo tsarin kota ko wace ƙasa za a ba ta adadin da za ta kai da idan mun yi sun yi tashi zuwa aikin hajji ba kwana ne zai ba ruwan shi da wata takarda ko ne abu in yana da kuɗi ya tafi in bai da kuɗi in ya je wani wuri ya tsaya ya noma ya je ya wuce yanzu sai ya kai kowace ƙasa an kimanta mata an yanke mata ko an yanka mata adadin da za ta kai to hanya ce sannu-sannu ta yadda za su mallaki aikin hajji a duniya sai ya kai yanzu ba wai ɗan Najeriya ko ɗan Nijar ko ɗan Indiya ba har da ɗan Saudiya wanda bai da takardar aikin hajji ko da yana son ya yi aikin hajji ba zai yi ba hanyoyi ne to kun ga sun fi sannu-sannu sai suka ƙirƙiro wannan to kuma sai aka ce da su aikin hajji an yi shi ne don tsarkakar zuciya shi ne babban abin da ake bukata duk wani abu wanda zai biyo nafila ne to sai aka ce ku yi kokari ya koma matsayin tourism yadda ka san ana zuwa ana yawon shakatawa sai aka zo aka yi manyan-manyan hotel kewaye da haramu hotel abu ne mai kyau amma yanzu kafin mai aikin hajji da umra ya kula da aikin hajjinsa ya kula da wani hotel ne zai je in yayi aikin hajji ya dawo ya alfahari a Najeriya kafin musulma ta yi tunanin ta je ta yi aikin hajji abu na farko wanda take so a ba ta kuɗin haƙoran zinariya dan idan aka je maka ta sa haƙoran zinariya da ayi arfa da kan ayi arfa kowa ɗaya ba ne wallahi ta zan hajiya ko ba ai arfa bai da su hakurin gida ne kuma wallahi duk yadda zaka ce mata Allah ya karbi aiki hajin sai in dai mutu sa hakurin gida ne wallahi wata yadda ashe babban abin da ake bukata karkakar ruhi sai fitar da cikin hannun mutane sai ya kai inda yanzu idan mutum zai je umra ko aikin haji abu na farko wanda zai tunani sutura nawa zai yi wanda kullun sai ya canza a sai hulla yan mai duguri mai tsada guda 10 ko 15 ko 20 ai kaya idan ya je bakin harami ba wai da wafi ya dame shi ba ya dauko ya sa gezna ko shadda mai tsada ya dauki hoto ya buga a duniya ta gani yau ya canza kaya wai wanda ya je ya bada kenan sai ya zama to yau muna da matsalolin da ya kamata a ce mutum ya je aikin haji na farilla babanka bai da abincin da zai ci baka yi tunanin abincin da mahaifinka zai ci ba amma abin da kake tunani bari ka je umara ko aikin haji wanda ba na farilla ba sai ka bar al'ummarka cikin yunwa ka shiga jirage kan kumanta na'urori da jirage nasu ne sai mu kai musu dukiyarmu mu bar al'ummarmu cikin matsaloli to wannan ya sa sai suka samu dama wanda za su bi su mayar da musulunci baya to bayan wannan hutsa da gaya muku akwai wata hutsa ita ku akwai wani babban pastor na ƙasar America mai bin kristanci na mazhabar protestant kun san akwai katolika akwai protestant dukkan suna kafirtar da juna to shi wannan pastor ana kiransa Samuel Zomer ka shiga cikin internet google ka sa Samuel Zomer za ka sunan shi babban pastor ya shahara a America da yaɗa kristanci yanzu haka yana da gidauniya ta yaɗa kristanci a duniya sai suka je suka yi taro a ƙasar Egypt alif da 924 me yasa suka zaɓi ƙasar Egypt saboda ita ce ƙasa a wannan lokaci take gaba a game da ilimi na addinin musulunci Azhar suka je can suka yi taro suka tattauna akan matsaloli mushkilolin da suke fama da su na yaƙar addinin musulunci sun kasa kowane da cikin su ta shi bada na shi rahoto kaso 70 zuwa 80 zuwa 90 cikin 100 na budget wanda ake kashewa dan yada kristanci a duniya kasashen musulmai ne amma kuma nan ne ba a cin nasara sun kace why me yasa waɗanda ke aikin suke cewa sun gaji suke cewa sun kasa samun tsoho sun kasa samun matashi suka ce wanda ake samu sai mutumin da bai da gata yana ƙarami aka raba shi da al'ummar musulmi shi kaɗai ake samu ya tashi bai san aƙidar musulmi ba suka ce gaskiya sun gaji to shi wannan Samuel Zomer mutum ne mai sharri da kuma tunanin yadda za a yi da kristanci sai ya ci ya tashi a ƙarshe bayan an ƙara taro ya ce musu wa ya gaya muku mun tura ku ko ɗan bishin ku je ku mayar da musulmai su koma kiristoci wa ya gaya muku wannan shine abin da muka tura ku ya ce abin da muka tura ku shine ku je ku raba su da addinin musulunci ba su samu kiristanci ba su ba su samu duniya ba su ba su samu lahira shine ake kira aqidatu tazabzub مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء شي يسا مسلمي har yanzu sun tabbatar da raba mu da addinin mu abu ne mai wahala amma abinda ake so shine mu zaman to mu ba mu shiga kristancin ba mu ba mu rike addinin mu da kyau ba wannan kuma shine abinda suka sa a gaba to wannan a gurguje ne duka nake miki ba ku kalun alƙalumma saboda matsala ce da tana da alaka da zamani kwarai da gaske sai mu je zuwa ga kalubale na uku har yanzu game da abin da ya shafi tafiyar musulunci sai mu dauko yanki na yadda suke son su ci gaba da mallakar musulmai shine sai suka kalli ababe guda hudu duk mutanen duniya ka akwai Abu Hudu shi yake hada alaka da kankanin su ba yanda za a yi ku yi alaka da dan adam ba a samu dai daga cikin su ba ba duk mutumin da aka so doron kasa kana da dai daga ciki ko biyu ko uku ko na farko al aqida abinda kuka yi imani da shi ba wai musulunci ba krista da krista abinda ya hada su aqida bayahudi da bayahudi abinda ya hada su aqida na biyu addam jini ko al-nasl dangantaka ko al-qabila ko al-usra family abu da uku sai al-ard ko at-tura ko al-iqlim yanki sai abu na hudu al-maslaha ko mu ce maslaha da Hausa to waɗannan ababen guda hudu duk mutum na duniya sai ka samu ɗaya daga cikin su ko hudu ya hada ku yanzu anan idan aka dauki aqida musulman duniya me ya hada su aqida kristocin duniya me ya hada su yahudawan duniya to na biyu sai jini za ka iske wani dan kabila kan ko dan family din ku ne tunda kabila biyu ko uku na iya haduwa su yi aure abu na uku sai al'ard kasa yan Najeriya ya hada su kasa ta hada su kabila nawa a cikin Najeriya suna da yawa ko fiye da 300 ne abu yare nawa a cikin Najeriya addini yau ke cikin Najeriya jaha nawa ke cikin Najeriya amma kasa an shata wani yanki an ce shine ya hada su to sai abu na hudu shine maslaha maslaha shine abinda zan baka ka bani wani abu mu ne yanzu addini mu shine addinin musulunci muna zuwa tana sayan kaya ko ba mu zuwa muna zuwa ko to su mutane tana so ce ba mu Allah gaba dai ko tafata menene Allah su kudi to sai ka je da kudi ka ba su sai su baka kaya babu dangantaka ta jini babu dangantaka ta kasa babu dangantaka ta addini to sai suka yi amfani da wannan dama guda hudu saboda kada addinin musulunci ya tashi kuma suka yi amfani da wannan dama saboda su ci gaba da jagorantar kasashe ko da ba na musulmai bane amma ya suka yi bari ku ji daidai sai suka zo sai suka hada kabila daya sai su tarwatsa ta idan suka tarwatsa ta ta tashi aiki saboda ba za ta iya gane maslahar ta ba yanzu kun ga muroci kabila ta bare bai da suka zo sai suka yanka wani yanki suka sashi cikin Nijar jihar Difa wani yanki cikin kasar Chad wani yanki Maiduguri a Najeriya wasu kuma suna rayuwa a Kebro kun san ko menene yasa aka yi haka saboda ba za su taba zama masarauta daya ba mamlaka ta Kanam ba za su iya fuskantar abinda ya dame su ba kowanne daga cikin su sai ya zamanto dan tawaye tsiraru a wata kasa shi yasa da Boko Haram ta tashi a Najeriya sai tattuda ta yi Niger tattuda ta shiga Chad tattuda ta shiga Cameroon dai kenan da suna da jagora guda na addinin su da kabilar su da tunanin su to hada su da wata kabila bai da wahala dai kenan sai suka je zuwa masarautar Sheikh Osman bin Fodiu wani yanki shi na cikin Niger wani yanki yana a nan Najeriya wani yanki yana Kudu wani yanki yana can Cameroon sai suka daddatsa ta sai suka je zuwa ga kabila ta Bambara da ake kira Jula wasu suna cikin Mali wasu suna cikin Ivory Coast wasu suna cikin Burkina wasu suna cikin Ghana sai suka daddatsa su suka yayyanka su sai suka je bari in ba ku misali kuma kasashen Larabawa akwai wata kabila da ake kira Akrad Kurdawa wanda Salahuddin Al-Ayyubi wanda ya yantar da Masjid Al-Aqsa daga Yahudawa daga wannan kabila fito sai suka yanka saura suka sa cikin kasar Iran suka yanka saura suka sa a cikin Iraki suka yanka saura suka sa a cikin Turkiya suka yanka saura suka sa a cikin Suriya sai suka harhada su suka je zuwa ga kabila ta Tawarik buzaye sai suka yanko saura cikin Niger Agadez suka yanka saura cikin Mali suka yanka saura cikin Morocco suka yanka saura cikin Mauritania suka yanka duka suka bi su suka yayyanka to wannan sun yi haka saboda kabila daya ta zam cikin karkashin gwamnatoci daban-daban idan rikici ya taso su za a kuma tsorowar wannan matsala to wannan dai kenan kun ga sun yi amfani da tarwatsa kabilu dan kar su fuskanci matsalar su na biyu shi yasa kuke ganin duk inda kabila take ɗan kaɗan da su za a yi amfani a tayar da rikici domin za a ci musu an zalunce su to yanzu kuma sai matsala ta biyu shine matsala ta addini yanzu kun ga sai a zo a samu ƙasa sai a haɗa addinai daban-daban sai su ɗauki wani sai su ba shi jagoranci amma sai su kunna wuta ta rikicin addini shi yasa kuke ganin Najeriya ita sai suka zo da kudu da arewa kun ga kudu an san dai mafi yawancinsu arna ne da kiristoci ko arewa kuma nan ne musulunci yake to sai suna goyon bayan kudu a kowane lokaci wannan ya ƙare yanzu sai ƙasa sai suka shata iyakokin ƙasashe amma wannan sun yi shi don rage ƙarfin 'yan Afirka yanzu kun ga mu da sarki shine shugaba aiko yanzu ba sarki bane yanzu bari in baku misali ko a Niger ko a Nigeria yadda muke ganewa akwai masarauta ta Dita Borno sun yanko cikinta akwai masarauta ta Agadez ta Buzaye sun yanko cikinta akwai masarauta ta Zandar sun yanko cikinta akwai wani yanki na daular Usmaniya Sheikh Usman Fiddo sun yanko cikinta akwai Gobir sun yanko cikinta akwai ta arewa arawa sun yanko cikinta akwai ta tawa ta adar sun yanko cikinta akwai ta zabarbawa doso sun yanko cikinta akwai ta songai wadda tana da alaka da mali ta songai baro sun yanko cikinta sai suka tattara masarautu kamar guda takwas sai suka yi musu shugaba na zamani shugaban kasa yanzu a Najeriya masarauta nawa akwai ada suna da yawa da na kudu da na arewa to duk an tattaro su yanzu a yi musu shugaba guda wanda gabin tsarin turawa an fahimci wannan da kyau to yanzu sai suka kare da wannan to sai suka je zuwa ga maslaha shine cewa duk wanda zai iya zamantowa virus a cikin al'umma su za su kula da shi an fi son dan babban malami wanda gidansu sun gane ilimi ko sarauta ta addini sai a yi amfani da shi don saboda yaɗa wata ɓanna a cikin al'umma to waɗannan su ne matakan da suka kalli duniya da su shi yasa suke ba da labarin cewa a duniya kam in ji turawa babu ƙasar da take da ba da mamaki irin Najeriya har wani daga cikin masu ilimin filozofi falsafa suke ruwaitowa daga gare shi cewa kusan 'yan filozof masu falsafa filosofi su ku su yadda ba wasu mara daga cikinsu akwai Allah to an ce ɗaya daga cikinsu yake cewa shi bai yadda akwai Allah ba amma in akwai Allah ya ci to a Najeriya yake da zama kun san komi yasa? Kun san komi yasa? Mutumin ya san duniya kwarai da gaske ya taɓa zama shugaban majalisar ɗinkin duniya ya ce a duniya suna buƙatar ababe cikin abubuwa guda hudu ya ce suna buƙatar guda tal ya isa su ruguza ƙasa ko wace ƙasa ce yace amma duka waɗannan ababen cututtukan duk suna a Najeriya amma sun kasa raba ƙasa yace daga farko suna son su samu ƙasa mai rikicin addini rikicin addini a Najeriya sai Allah masha Allah har kace wala haraji da Larabawa ko bawushi yace suna so su samu kasa mai dadin rabawa mai bangaranci wanda duk wanda ya tashi kai hari ya san inda zai kai hari dan kudu yana iya kai hari arewa dan arewa zai iya kai hari kudu ba kana zan daina kowa ba lokacin da Biafra ta tashi ya san yi da tashi tace to ƴan wancan yanki su san inda sun kai ko ba haka da bane mas'ala ta uku shine suna so su samu kasa mai rikicin kabilanci kuma mummuna ko sai rikicin kabilanci mummuna akwai wanda ba mummuna bane yanzu mu a Niger muna da rikicin kabilanci amma bai da matsala saboda babu wata kabila wadda ba ta aure wata ba da ka tashi ko ka kashe babanka ko kakanka ko jikanka amma mushkilar kabilancin Najeriya zaka iske dan arewa miliyan daya baka samu guda ba 40 da kudu zaka samu dan kudu miliyan daya baka samu guda ba 40 da arewa to har yanzu al'umma ta ki shiga cikin juna ta fuskar auratayya kuma arewacin Najeriya shi ya kamata a hada da Niger saboda su ne al'umma guda tunani guda addini guda yare guda Borno da Difa daya Kano Daura Magariya daya Maradi Kaduna daya Sokoto Tawa daya Arewa Birnin Kebbi daya sai aka kiya yankin kwatano shi ya kamata a hada da kudancin Najeriya don su ne arnayan uwansu to amma sai suka ɗebo arewacin Najeriya sai suka hada shi da kudanci saboda su bar musu matsaloli shi yasa kuke ganin har yanzu da an zabura kwanakin baya Buhari yace za a yi hanya ta jirgin kasa zuwa Niger ba ku taɓa yin tashi ba rikici ya tashi don me za a yi hanya a kai ta iyaka da Niger saboda wannan abin da suke wa gudu shine ita Faransa idan Najeriya ta haɗu da ƙasashen da Faransa ta yi ma mulkin mallaka da Ingila da Amerika ta su ta ƙaji amma idan Najeriya tana fama da rikicin gida ita ko Faransa tana haifar da rikicin gida a Niger da Najeriya za su ci gaba da mulkin mallakar da suka saba to amma idan matasa ba su fahimci wannan ba sai ya zamanto ƙalubalen namu har yanzu muna wuri ɗaya to sai in ba da misalai saboda a Najeriya muke na sai in ba da misali a Najeriya Biafra wane ne ke goyon bayanta ƙasa ta farko ita ce ƙasar Faransa a ina ne aka ɗauki waɗanda za su yi training aka ɗauki nauyinsu aka kai su a Ghana a can aka ba su sashe daga cikinsu ba zan ce duka ba suka shigo me yasa aka yi amfani da waɗannan ƙabilu saboda ana ganin su za su iya yadda da tsari ba a yi announce ba announcement na Biafra sai da aka yi musu kuɗi nasu a yanzu nan akwai kuɗin Biafra a Najeriya in ka je zaka ga su ana ma sayar da su wani lokaci me yasa suka yi wannan saboda suna ganin ta nan idan suka hana Najeriya zaman lafiya ƙasashen yammacin Afirka ba za su samu cin nasarar haduwa ba abu na gaba da wannan ba ta ci ba da aka je aka fara yaki da Ingila da Faransa da Amerika suna goyon bayan kudu duk duniya ƙasa guda ce tal ba ta goyon bayan waɗancan turawa saboda su turawa duk wanda zai bi zai bi su ita ce ƙasar Niger shi ne yana daga cikin dalilan da suka sa aka yi wa shugaban ƙasar Niger na wannan lokaci juyin mulki John Amani saboda an ce Faransa ta ce ya ba da dama tunda an fara yaki daga kudu ya ba da dama a shigo ta nan yankin Niger a hada arewa a matsi yace bai yadda ba bal ma ya bada sojoji suka je da aka je akwai wani babban komanda na soja na kasar Niger ana kiransa Sani Sin Sido shi ya bada planning yadda za a shiga a kudu saboda sun kasa shiga kudu an sana kiyoyi sai yace musu shi daga cikin tunaninsa wanda ya sani a samu jakkai a samu sharu a kora suna tafiya ba ma bambai da tashi da haka aka shiga a kudu wanda yake sawar mu sake dawowa lokacin da ba a jima da ba Najeriya yancin ta ba sai Faransa ta nemi Najeriya ta hada kai da ita a yi aiki da kasashen Afrika ta yamma Najeriya ta ce ita idan za ta yi aiki da wasu kasashe ba ta bukatar wata kasa ta shiga tsakankanin su tun daga wannan lokaci Faransa ta dauki alƙawarin sai ta rubuta kasar Najeriya saboda daga lokacin da Najeriya ta kulla alaka da kasashen Afrika na yamma ba tare da wata kasa ba to sun samu ci gaba to wannan shi addalilin da yasa da aka fahimci meye dalilin kashe Ahmad Bello meye dalilin kashe Tafawa Balewa meye dalilin kashe su tunda an kashe waɗannan bayan Allah arewa har yanzu kuka take domin ayyukan da suka gudanar shi na cikin amfanin su babban jami'ar da muke ci da ita ko muke ji da ita a arewa ita ce ABU Ahmad Bello University to saboda duk jagoran da yake son ya kai musulmai a gaba shi kalubale ne a gare su zan kara muku wani abu bayan wannan ba su ci ba meye dalilin kashe Gaddafi Gaddafi ya yanka fili a jihar Kano mai tsawon kilomita 50 zai yi jami'a wadda duk Afrika babu irinta a Kano suka kashe shi kuma ba kashe shi suka fara ba siyasa akai amfani da ita aka hana bashi dama ya ci gaba da gina jami'a aka kama filayen aka kama sayar da su har Gaddafi ya koma ga Allah wannan ginin ya tsaya can an yi amfani da siyasa meye dalilin kashe Abacha saboda ya kulla alaka da Bari shi ko Ibrahim Bari makiyin Faransa ne sai aka yi yadda za a yi amma suna ganin kashe Bari ko yi ma Bari juyin mulki Abacha na da rai abu ne mai wahala shi yasa sai da suka bari Abacha ya mutu sannan suka yi gaugawar kai ga Bari ina fatan kuna fahimtar ta yadda kyau to abinda nake son mu fahimta a nan duk mutumin da kwakwalwar shi ba ta nuna ba za a yi maka banna sai an kai shekara 50-60 ɗari sannan ka fara gane banna aka yi maka lokacin da aka kashe su Tafawa Balewa da Ahmad Bello ba wanda ya fahimci wani irin sharri ne ake son a shirya lokaci yana tafiya kuma ni nukta ta farko ce nake cikin karatu subhanallah abu na gaba sai suka yi kokari duk abin da yake da alaka da turai to a hannun ku yake zan ba ku misali na ƙarshe don na san lokaci ya yi mana kyali na kai ko akwai saura akwai minti goma yanzu duk arewa wa yake da kayan mota kayan mota kayan gyara mota to madalla idan jau sakkwato akwai wani wuri da ake kira sahara suka liƙe suka ce ba za su sayar da kaya ba mota nawa za su tsaya a sakkwato me yasa babu wanda ya isa ya yi wannan sana'a sai dai ya siya gare su to saboda su suna tare da su suna kallon wani sashe yake da tasiri a al'umma idan ya zamanto kun gane wannan sana'ar kuna iya kuyi abubuwan tasiri ba zai bayyana a gare ku ba amma yau da Lahadi ta yi ko musulmi kace ko kafiri kace ka san da kayan mota baka da idan ka saye su saboda kina hannun wanda ba naka ba in ba dan haka nan gurbi me ruwa mota da ranar Lahadi amma ko kana so ko baka so Lahadi sai wallahi hankali da kai da ba wanda kake samu kayan to wannan yana da alaka da tasirin suna nuna musu ga abin da yake da muhimmanci wanda za mu taimaka muku lokacin da za a fito mai a Najeriya da arewa ita ke da arziki ita ke noman gyada ita ke noman kada ko ba haka ba da kudin gyada da na kada na arewa aka je aka tono mai da yake a kudu amma yau ya ake son a nuna so aka yi aiki a nuna su waɗanda suka sa dukiyarsu aka fi domin su ba su da wani amfani to sai lokuta ta ƙarshe don na san lokacin namu ba yawa ne da shi ba sai mu je a jihar Maiduguri an ɗauko zancen Boko Haram an yi yaƙe-yaƙe an yi kashe-kashe an yi wane ne an yi wane ne an yi wane ne wai akwai abin tambaya ku sa hankali wannan karatu da muke yi ba na son mu yawaita wato kawo wannan sushi mu rinka amfani da waƙe'in wai me yasa Boko Haram ta tashi a Maiduguri tambaya ta farko kenan me yasa aka kasa shawo kan matsala Najeriya sai yakin Biafra jaha ce ta balle wato wasu jihohi ne suka balle kuma aka dawo da su kuma yakin bai jima ba Najeriya aka yi juyin mulki a Sierra Leone ta tura sojoji 12 na dare Abacha ya yi speech 12 na dare aka yi faretin soja sojoji na kuka suka ɗauki jirage suka yi Sierra Leone aka je aka cire wancan shugaban ƙasar kasar da take da ikon ta dare ta hana darewa kasa guda ta tura sojoji su cire shugaban kasar da bai cancanta ba su sa wanda ya cancanta cikin jaha 40 jaha guda kasal a shekara fiye da 10 an kasa shawarar da fasali don Allah jama'a ba mu hankali wai a ce kuma da Najeriya da Afawa da Niger da Cameroon da Chadi sulu su kasa warware wannan matsala ta jiha daya don Allah haka ya kamata yi tunani a wannan matsala to bari ku ji tsaye daga cikin asararu na farko man da a cikin jiha ta Maiduguri a dajin Kambisa ya fi man da ke kudu yawa arzikin zinariya da ke wannan yanki yana da ɗimbin yawa shi yasa ku ɗan maido hankalinku kaɗan me yasa Abacha ya yi yaƙi da Cameroon a wannan yanki me yasa suka taimaka ma Kamaru a majalisar ɗinkin duniya a shari'a suka ce wannan yanki nasa na yankin Bakari na biyu duk a Najeriya ina ne akwai wurin harda alkur'ani na gargajiya Maiduguri dubban maharzata alkur'ani waɗanda suka yi harda alkur'ani suna da iyaka wannan yankin kamar turai yake to na farko ana son a tarwatsa makarantun alkur'ani na biyu ana son a haddasa wa musulmai na arewa matsala na uku ana son a hana Najeriya ta samu kwanciyar hankalin tono mai a arewa saboda in yanke kasan ma ya tashi abu ya zo musu da sauki na hudu noma shine babban abin da duk al'ummar da take son ta ci gaba a duniya shine take sawa wannan yankin wuri ne wanda akwai tafki akwai wuraren noma waɗanda ana iya amfanuwa da su to shi yasa ɗan uwa musulmi duk da nake lokaci ya tafi ilimin noma a turai ba karamin ilimi bane da faransanci ana kiransa agriculture kuma ana kiransa ba agriculture to agri din nan yana nufin kwaya wanda ake shukawa culture yana nufin wa ma'ana shuka ita ce da noma tushen wayewa a duniya mu ko yanzu noma shine kauyanci a wajen ashe ku duba ku gani wa su sun dauki noma wayewa mu ko dan bokon mu ya dauki noma shine komawa baya to ku ji na san mallan yana son ya tsaida ni mutkila ta farko dai mu sani matukar kwakwalwar mu ba ta aiki matasa kalubalen mu shine fagen kwakwalwa matukar ba mu iya tsare aqidar mu ba ba mu iya tsare tunanin mu ba ba mu iya aikata kwakwalwar mu ba da mu da bature kowa awa 24 gare shi a yini amma da misu suke kirkire ba mai Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku amma ba mu iya fitar maka mu mai sai an fitar muna ba ku yi muku mushadda sai an yi muna shi yasa suke kiran mu ad-duwalul istihlakiyya duwalul istihlakiyya suka ce kasashen Afrika da musulmai abu biyu ne kawai suke yi banda su suke komai ba a kawo abinci cikin kwano tab sai ka ga made in Nigeria sannan hankali kai kwanta in dare yayi ka ce kai mu mutunci ki da aiki sun ka ce banda wannan babu min da kuke yi saboda ko kullu ku ba ta aiki mai suke fiddo shi motoci suke yi ma kullar da kake sawa zarin su suke yi maka ka ga ya min ruwan ka su suke fiddo ma ka sha wutar ka su suke kullan ma da ita fadi ni ka kera to yanzu da haka zamu ce mu yake su jama'a ba mu tashi muka yi ilimin da zamu waye ba wannan abu ne wanda yake na da buƙatar mu mai da hankali izuwa gare shi to matsala ta ƙarshe wanda ita ce zamu kulle da ita abin da ya shafi zancen noma alqur'ani mu'jiza ne Allah ya faɗa duk al'ummar da take son ta ci gaba abu biyu take buƙata da farko matuƙar babu ɗaya daga cikin su to gudan za a rasa shi kuma babu ci gaba kuma ba sai mun je nesa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amalahum me yasa Makka da Quraishawa suka samu shugabancin Larabawa a wannan lokaci allazi at'amahum min ju'i sun samu abinci sun ci Makka ba wurin noma bace suna dan noma kadan amma suna yin kasuwanci rihlatash shita'i was-sayf wa amanahum min khawf suka samu aminci Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu shay'in kulli shay'in rizqan min sunna ko tujba ilayhi aw ta qira'a al-umma da duk bata samu abinci ba kaji sun kira shi agriculture dan can ci gaba bai taso gari ka ba dan haka wallahi matukar noman nan da yasa aka tono mai a kudu duk mutumin da bai da wurin da zai nemi abincin da zai ci wallahi da kuɗi da mai iyaka gare su tunda Allah halitta kasa in an yi wa an kai noma za a samu alkhairi in ka samu kuma kai an nuwar zaranci at'amahu min ju' wanda bai da abinci bai da ikon kansa bai da shawara bai da tunani zai iya aikata ko cikin fada wa amanahum min khawf Allah ya amince musu da gaskiya mai tsoro bai iya zuwa kasuwa in akwai tsoro babu karatu in akwai tsoro babu tattalin arziki in akwai tsoro babu ci gaba jama'a yau kuma ba sai da dogon bayani ba game da sha'anin tsaro a Najeriya, kowa yana ji a cikinsa. To ɗan uwa, wannan cikin nukutocin da za mu tattauna guda ce muka tattauna a kanta. Amma dai tunda muna da ɗalibai, ƙalubale wanda ya shafi ilimi, ƙalubale wanda ya shafi karantarwa, ƙalubale wanda ya shafi na tunani, ƙalubale wanda ya shafi aiki da ƙwaƙwalwa, ƙalubale wanda ya shafi tattalin arziki, ƙalubale wanda ya shafi wayewa, ƙalubale wanda ya shafi ƙere-ƙere, ƙalubale wanda ya shafi kiwon lafiya, ƙalubale wanda ya shafi kafafen yaɗa labarai, ƙalubale wanda ya shafi tsaro, ƙalubale wanda ya shafi fannin shari'a, ƙalubale wanda ya shafi zamantakewa, ko kuma ba wuta ba. Shi yasa wallahi muna buƙatar wayewa mai yawa. Addinin nan wallahi nan yana da Allah ne, da wallahi sun jima da tsaruwar ta ƙasashen musulmai fiye da yadda muke sawa tsammaki, fiye da yadda muke sawa tsammaki. Amma da yake Allah shi yake kare addininsa, abubuwan ana yi ne wayan kuru da wayan kurullah, wallahu khairul makirin. Lokaci ya ja, kuma al-doktor al-sheikh al-allama Malam Dauda yana kusa da ni, yana jina. ‘Yan uwa da suke da WhatsApp a ɗauki lambobinsu, muna da wani group da muke tura muhadarat da muke yi, sai a saka su. Duk lokacin da na yi karatu ko a kwanni ko a niyame, za su samu direct da izinin Allah. Kuma akwai gidan rediyo na al’umma, muryar al’umma, akwai karatu tuka kuna tare da shi. Duk wanda yake da memory card zai iya kai can, sai a tura mishi tafsirai da muhadarori. Duka mun ba da izinin Aba ‘yan uwa. Insha Allahu ta’ala, wannan ita ce guntuwar tsaraba da na zo muku da ita ran Asabar da safe. Insha Allah zan koma a babban birni Niyame, kuma mu ci gaba da aiki gurgurun abinda Allah ya ba mu. Abinda muka faɗa ya zama tsoli dai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور فضيلة الشيخ عبد المليك محمد خالد أبو بكر الإسلام مثلا مثلا سلوك تيم قبات هو ويتي بعضاً بيا مكو حقيقة نوالي لمالا عبد المليك با أما ذاك زيا ويبقون سيدة كمس أبين دعتاك من المحاضرة دو الشبابي في نشر دين الإسلام والتحديات التي تواجهكم. وتن أموتا نكي بوكري مالا كدي يفوسا إرين قضايا مؤثرة وتمسأل اليوم ونظام سبب الناس إن يفوسا شن تو أمين ذا أريد بلتا أتن ذا أريد بلتش بلتا تو كما هكا أتن بك أبين مالي يي يا فهمتا تا يا سألك هذا wato yankin muhabaran mu na farko zuwa na biyu kai tsaye. Ya raka za a kan na biyu don abin da kake dauru shababi rawan da ya kamata a ce samari sun taka fi nashri din Islam wajen yada addinin musulunci wa tahaddiyat da kuma kalubale alaki tuwajibu ma ko tuwajibukum wadda take fuskantar da wannan tare ko kuma a wadda take fuskantar su samari. Tumarin fi tsayarar kaza a kan ƙalubale wanda yake fuskantar wata ainihin samarinmu dangane da wannan addini na musulunci. So akwai muhadarar da take buƙatar ta aliki, sai kaga an iya liƙa wani abu. To inda malam ya rakaza ni dai ban da abin da zan liƙa ba, kuma na ƙaru sosai. Allah ya saka ma malam da alheri. ‘Yan uwa, idan muka dubi abinda malam ya karanta da mu, za mu yi fahimtar lalle akwai ƙalubale babba a gabanmu, da mu da malamanmu da ma ƙasashenmu na musulunci. A kwanakin baya ina karantawa a Gasbo wani bawan Allah da ti a Salafi, ina ganin kuna tare da shi, yake cewa Shi'a a nan gaba za ta yi mallakar Najeriya baki ɗaya. Magana ba ta yi min daɗi ba, ta ɓata min rai matuƙa, har ma dai na daina bibiyar wato rubuce-rubucen da ke Asfalabi. Amma kuma daga baya, saboda mai ta'assubanci, don me za a ci shi a za ta mallaka mu? daga bayan tsayani tunani nake kai maganar nan ta dace haka take saboda me shi a wato suna iya kokarin su wajen mallakar kasan nan a wayance sabani da su da kasar su ta iran suna da tahqiq ko da khatitat wato shirye-shirye da tsare-tsare wadanda za su kai su zuwa ga madafan iko a kasar nan in mu gusari ba mu sani idan muka duba za mu ga duk wanda zai je kasar iran karatu ba wai za a karantar da shi aqida ko farillan sallah ko azumi kawai a koro shi ba kamar yadda kasar saudiya take suna a za a karantar da shi rayuwa da addini zai kware wajen sanin aqida shi'a sannan kuma a karantar da shi rayuwa don haka za ka ga suna ƙare karatu a fito da su sabbi kun tare da karatu na zamani ko dai kwarorin injiniyoyi ko kuma dai wani karatu mai muhimmanci na rayuwa kuma ga sunan muna gani yanzu a jami'ar Sokoto doktoci da farfesoci ƴan shi'a suna nan da yawa wallahi in ba mu sani ba mu sani kuma ba jami'ar Sokoto ba kadai jami'oyin Najeriya haka suke wurare da dama sun riga sun tsawa abin da suke bukata kawai lokaci yayi kana ta san wani da shi ai shi'a ce ka ta san wani da shi ai shi'a ce kaga magana da shi ta san mu haka
shi'a في الأصل في الإسلام أنها تركب على الجانب السياسي لأن أصل
في الأصل كما يتبع لي أصل أكيد الشيعة تنا ميت هنك يأكم بانجر السياسة بانجر السياسة هم شين يجابون لو كنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول بأن فارا ميت هنك يأكم بانجر السياسة كهما أقوم كل رقاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط قالوا بليني كبوم ياكم أصل متاجد kasar da dai muke gani tana jagorantar mu a sunna ita ce kasar Saudiya ba ta waye mu da dake wannan da wannan duk wanda zai je kasar Saudiya abin da zai karatu farillan alwala da sallah haka ne dawo ya cigaba da da'awa dangane da farillan alwala da sallah har yanzu da'awun ba ta cigaba sallacin nan ba kuma lokaci yayi da ya kamata a ce da'awun mu ta cigaba da sallacin nan so wato don haka malam mawdu'in da ya saba ko kuma inda ya karkata hakika na ji daɗi shi sosai kuma ya kamata mu san kalubalen da yake gaban mu mu nan kwalbawa dalilan su sani kware su sani sautu gaba dai su sani ko za su sautu gaba dai su sani to idan muka yi haka da izinin Allah za mu kawo ƙarshen mulkin mallakar da ake mana don yahudanci ne ya ba mu tun zamanin annabi Musa alaihi salam suke wahala annabawan Allah har zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tarihi suna ganin yahudawa da kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan guba ne da aka shaye da shi ita ce san mutsa mai daidai da aljari domin Allah ya hada mu shahada da kuma mutuwa a jannati to lokaci da yayi muka mai nan ce muku ba sa abin da zai ka ba wannan babba ba mu abara ina mala ko Allah ubangiji ya sa ka masa alƙairi ya kuma yi wuta mu ne kiran su wanda suke tafiya daidai ne ga addini ga rayuwa kuma haka yake cewa lokacin wani malami ne ya ta gabata mana addini da rayuwa ma tabta aminu din ko Allah ya kudanci da rama lokacin muna yare yana faɗin addini da rayuwa ni ba sa abin da yake bin ba sai daga bayan kun ji amine ne addini da rayuwa to mu muna rasa gawa kan addini amma dai gaskiya bangaren rayuwa muna barin shi a baya a ƙarshe malam ya tana ta da mu akan matsalar noma rayuwa ce amma ga tana tana neman ta mutu tare da ba kowa yake yin noma ba kuma noma arziki ne inji Allah arziki nan da muke nema yace rizqan lakum Allah da kansa yake kira noma arziki ina ganin malam shi kenan ko to mu tsaya nan amma malam da yayi tun mana wani wanda zai muna addu'a ko kun mu wani sabani saboda yanayin da muke ciki tsakani da Allah muna bukata addu'a mu a yin lela ko mutum ilimi da iman tawwa yayi umarni duk inda aka hadu aka karanta fadin Allah ko manzon Allah to ayi tawassuli da wannan zaman ayi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankunan mu a cikin da ya wazi muna addu'a ma mai tawassuli da malam liman yusuf malam yusuf imamun wa khatibun yawa
aka muka Allah
ayi salati ga annabi dan Allah kowa ya tsaya mai ni salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi
nambar kone na ba ba
sallu ala nabiyyi karim يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحمن يا رحمن اللهم نسألك بأنك الأهل القبل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نستعينك اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تؤذني لسنا إنك الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور Allah da waɗannan sunayen muna yin tawakkali gare ka matsalolin da muke ciki na tattalin arziki matsalolin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali da aminci matsalolin da muke ciki na rashin wayewa matsalolin da muke ciki na rashin ilimi Allah tabaraka wataala ka kawo mana dauki Allah ka taimake mu da taimakonka makiyan mu a kowane bangare suke Allah subhanahu wataala ka san ka san inda suke kuma Allah ka fita muna a gare su Allah ka kare mu daga sharrin Allah ka muna maganin su makiyan addinin musulunci Allah kai ka san yadda ya dace da su Allah subhanahu wataala ka kare addinin ka na musulunci da musulmi Allah ka taimaki musulmai da musulunci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم